فسرع بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل ودأ لنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاءه بوتى رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو إير دليبه لأربعين دبقل وان دي 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 دبيو بوتى رقوقه شكرا دبو بيو لأشرين دشدا وان المسلة في مسجد الرحمة wannan wata na Ramadana watan rahama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala idan libe mu da rahamomin sa inda muke gabatar da tafsirin alqur'ani wanda muna fatan Allah ta'ala ya sa qur'ani ya zama sabon tsira gare mu duniya da ainihin wato lahira abinda aka ce ni Allah ka ba mu ikon ni na bari nayi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari Allah ka sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta kuma aikin da sun aika yi saboda su Allah ya kai sakamakon zuwa gare su wanda iyayensu suka rasu a cikin mu Allah ya ji kansu ya musu rahama wanda iyayensu suke da rai muna roƙon Allah ta'ala ya musu arzikin rabuwa da su lafiya bala Ibrahim me aka ce
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bana wannan sai a tsaya da fatan alkhairi bana amma mata da ke a ko irin mutuncin mata yake suke shan magani a lokacin da za a fara yin azumin wata Ramadan domin kar su al'ada ya zo musu malam hakan laifi ne ko ba laifi ba ne
hakan ba laifi ba ne sai dai kawai mace kanta yawaita irin wannan kamar a ce yanzu an biya mu wata za ta je aikin hajji da kuma a watan da za ta je aikin hajji tana da hasashen a kwanakin da ake aikin hajji jini zai iya zuwa mata saboda haka malamai sun yadda tana iya shan wani abu wanda zai tsaye da jini har ta gama ibada da sai dai kawai abinda yake tsaye da jini ko kuma ya jawo shi lokacin sa bai yi ba shawarar da malamai suke bayarwa kada mutum ya yawaita amfani da abu in aka yawaita to zai dawo shi kansa yana da tashin matsala saboda duk abin da Allah ya yi shiga tsarin yadda zai tafi sai aka za ka canja mai tsari kuma aka ce a haka yake su yi ci gaba da tafiya to dole sai ya haifar wa da mutum matsala amma yin abu ne kawai yake bujurowa a lokaci bayan lokaci to wannan kuma daban to in a munasabar aikin hajji ne in ya ba da shawara wannan an yi ba hajji amma in watan Ramadana ne yana ba da shawara tunda dama shari'a ta san cewa mace ne al'ada tana iya ajiye azumi bayan sallar karama to da za ta yi haƙuri ta bi wannan tsarin da zai fi amma dai asali ba laifi ba ne mu je gaba.
Wannan wannan sai a zuwa da fatan alkhairi me hukuncin mata ita ce bayyana tsaron mijinta kamar ko lokacin da ya mutu kayayyaki na sallah sai ta zo ta dinga fitara ta dinga fitara da wasu mata
to wallahi wani lokaci bayyana duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya maka na ni'ima yana cikin abin da ke jawo maka matsala kuna ganewa to shine dalilin da yasa annabi Yusuf da ya yi mafarki cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaba na ga taurari guda goma sha ɗaya ƙwashen sauwar ƙamara na ga rana da wata a aiki hulri sajiri sun faɗi suna hon sujjada yana fadar wannan maganar sai baban ya kira shi gefe ya ce masa ya bunayya ya fi dana la ta kusur ya ka ada wata ka fi cidu la ka kaina inna shaytana lil insani aduwwun mubin kanka ba dan uwan ka labari akan abin da kai mafarki sai su wato kulla maka matashi kuna ganewa to akwai guraren da idan Allah ya yi maka nema haka yawa kake in ba haka mutum zai zo ya tara wa kansa makiya sannan ita wanda take yin wannan da wannan manufar dan ta ba ma tana fada bane da niyyar niyya mai kyau tana fada ne da mugun manufa wato kila tana so ta nuna ta fi su ita tana cikin wani abu ba ta jin tsoron nan gaba babu wani abu da yake na rayuwa da duke da tabbas Allah zai jarraba ka nan gaba da jin tsoron Allah ta bari wani lokaci maza na zaune lafiya matan suna sababin jiba su cikin halaka yanzu ban saba faɗa ba amma bari zan faɗa a wannan madarasin yau akwai tuntun da na yi wata mata ita ce ta yi sababin jefa mijinta alaƙa da wata amma ba ta sani ba irin taron nan naku na mata in sun haɗu ana fira kowacce tana ba da labarin yadda mijinta yake da alaƙa da ita wajen kwanciya ta zo ta ba da labarin mijinta ita kuma a cikinsa kowacce tana da matsala da mijinta daga nan ta ga cewa ba ta ga zaman lafiya ba sai ta kulla alaƙa da mijin waccan da ita ta zama ba da labarin yadda mijinta yake da ita wajen kwanciya ta nemi lambar wayar shi ta fara tura mai saƙo in bai kulla saƙon ta hanyar rubutu ya dawo ya fara ba ta amsa tana kira bai ɗauka tun bai ɗauka ya bai fara ɗauka daga nan sai ina za a haɗu aka zo to ta inda ni na shigo rigima shi an kai lokacin da yake ganin ya kamata ya rabu da matar ne saboda da aurenta ita kuma lokacin take ganin bai isa ba yanzu ne ma za a ci gaba da alaƙa to da na bi me ya haifar da wannan matsalar wannan fa shi ne abin da ya haifar da mijin ya faɗa cikin wannan matsalar kuma sababin faɗawa cikin matsalar da mata ce saboda haka ku bi tsoron Allah a daina irin waɗannan abubuwan Allah ya sa mu lafiya mu je ta gaba
dan
sai wannan ma wannan kuma a
tsakanin ciki kuma sai ta sha magani da nufin za ta tura wancan cikin kina kuma da ne hukuncin wannan kasar shi da ta yi
ya kamata kafin ki zubar da cikin ne ki canje mu ba cikin ne kin sai sa na ce wani lokaci in kuka je kuka yi wata kwafa wallahi yana buƙatar Maliku da Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad da Hanbali sai sun dawo duniya sun yi fata to ya kamata kafin ta gini ce ya kamata ta tambaya ya yi kamata ne to dan kina da wani ciki ba haka kawai ake zuwa ba a je a zubar da wani in kina da ɗa kina shayarwa dan bai daɗe ba sai kika ɗauki wani ciki ana yin wannan ne based on fatawar da likitoci amintattu suka bayar idan an je an gwada likita biyu uku wanda ake ganin a zahiri suna da tsoron Allah amintattu ne sai bincikensu ya nuna cewa tunda kina shayar da wani ɗa da kuma wani ciki kin samu akwai yiwuwar garin ƙoƙarin ki ɗauki wani ciki yanzu yana iya haifar da matsala a rasa wanda aka haifa shi ma kanki yana iya zama barazana gare ki don an samu fatawar likitoci sun ce haka ya kamata a yi in ba a yi haka ba akwai yiwuwar samun matsala 80 cikin 100 90 cikin 100 ta fuskar ɗan da kike shafawa da ke kanki don an yi wannan suna ganin babu laifi amma haka kawai ke da kanki ki almusulma ki je ki kai kishiri kike fadan ku duka ta yau ba ya kamata ai so inda ciki ne ta daga ta zubar da cikin cikin babu shi to hukuncin jinin da ke zuwa mata hukuncin haihuwa ne to da ka zata sai da abin da ya shafi ibada gurgudan kwanakin da jini ke wa mace in an haihu in ya tsaya daga baya sai ka ci gaba da ibada amma dai haka ya kamata ce a sare wallahu a'lam
na'am Allah ya saka da alkhairi bayan zai hukunci wanda ya yi shiga bai imam imam yana limanci kuma a yi sallah a gaban shi
me ka ce
idan imam yana sallah
to me hada mata da abin gaban shi ran
sallah a gaban imam zai hukunci
ai wannan tambayar maza ne da kamata shi ko dai tambayar maza suka kawo na ina nan? Suna yi ne a nan? A tambaya ne suna yi a gaban liman? To ku duk wurin Allah ku daina sallah a gaban liman ku dawo nan. Yanzu kana nufin da bayan can da nan gefen da nan gefen wakil nan ba dani. To in ya riga ya zama da lura babu inda za a yi sallah sai nan wannan babun sadaka amma al'asul shi ne a yi sallah bayan liman ba gaban liman sannan nan ba a ce masa gaban liman sai dai gaban wa gaban masallaci su in ba yadda za a yi sai nan ne wajen da za a yi sallah to wannan kuma wani abu ne na daban amma akwai gurin da za a yi sallah to asali shi ne a ɗauke ma gurin mu je gaba.
Mara wannan ta rubuto tambaya ce ko da shawara mara mutum ta ne yake cewa tsawon shekara uku baya hari wanda idan ta ga mata ya mata da miji mara sukan ba ta sha'awa yadda suke rayuwa mara ana suna bukatar a ba ta shawara kuma a ta mutu da addu'a a kai yadda za ta yi ta samu maslaha a mijinta.
Wallahi addu'a bi yanzu idan kina jin yunwa ka turo masallaci ki ce kina jin yunwa a ba ki shawara kuma a haɗa da addu'a ki daure ki ci gaba da jin yunwa ko zai yiwu ba zai yiwu ba shi yasa na ce duk wacce take da complain na aure babu ko wata mata da ita da mijin kawai kwana ya karyo ta karyo kwana kawai sai suka haɗu sai aka zauna aka ɗaura wuri da Allah akwai ita wannan mai complaint din da Allah tana da waliyai da suka daura aure ko ba shi da aka daura ma auren yana da wakilai ko bai da su yana da su to wannan matsalar a mayar da ita zuwa ga waliyanta da wakilan shi su zauna shekara uku ba wata uku ba ne ana ganewa shekara uku ba wata uku ba ne shekara uku ba wata uku ba ne wannan mijin ko dai ya dawo ko kuma a ɗauki matarsa inda ta tafi a kai ne ko kuma su waliyan su san yadda za su nemo mafita yana cikin dalilan da ke sa wasu matan da aurensu ka ga suna da alaƙa da wasu mazajen kuma mazajen da ke da irin wannan halin su suke buɗe ƙofar fitila muna nan muna fama da irin waɗannan. Wani ma sai ka kai za ka aika mai da kudin mota ka ce ya baro garin da yake dawo amma sai ka ga yake dawowa Allah ya sa mu dace mu je gaba
bayan sai masu alƙawari a kodin rubin da yake ta fama da rashin lafiya an sa da baikon alƙiya su da zuwa alaba mai tsanci lafiya
Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗu
akwai wanda kuma ta da shi sanata ya ke makama
to amin 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 muji
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا وإذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani tunda dama ya faɗa akwai wasu mutane da suke yin mitin din da babu kyau to sai Allah ya hana su ya ce duk mitin din da yake ya kunshi akwai al-ithmu zunubi sannan akwai al'udwana mutum din da za a idan a zalunci wani sannan da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sai yake to karkaje to shine Allah sai ya saki kira yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani idan tanajaytum in za ku halacci wani mutum fala tatanazaw bil ithm wal udwan duk mutum din da kuka san ya kunshi mutum in ya jibi ya samun zunubi wal udwan ko a wajen mutum din za a tattauna ya za a zalunci wani wa ma'asiyatir rasul ko mutum din da ya kunshi akwai saba wa manzon Allah Allah ya ce in dai kana musulmi mu'mini to karkaje wa tanajo ku dinga halattar mutum din da ya kunshi bil birri aikin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa taqwa saboda Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan idan abu ya shafa aiki ne na nagarta to a haɗu a taimaka wa juna amma idan abu ya shafa aiki ne na ɓalla wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cewa kada a yi sai ce wattaqullaha alladhi ku ji tsoron Allah wannan da ilaihi tushuruna gare shi za a kayar da kowa da komai zuwa gare shi da haka cin da kuka ji ya faɗa ƙarshen ayan ya ce wattaqullaha alladhi ilaihi tushurun saboda galibin abubuwa da Allah ke faɗa kamar yadda in mutum ya bi Allah daga duniya Allah zai fara gyara rayuwarsa ya zauna cikin daɗi da kwanciyar hankali kafin ya je lahira a cika mai sakamakon to haka in mutum ya mayar da rayuwarsa ya zama to banda fito na fito da Allah ba abin da ya ce Allah zai ɗanɗana mai uquba kafin ya je can ya haɗu da uqubar da ta fita nan shi yasa kuma ga Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa cewa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka a'a idan aka nike ƙasa nikewa waja'a rabbuka Allah ya zo wal malaku saffan saffa da mala'iku sahu sahu waji a yau mai izin bin jahannam a ranar za a ɗauko jahannama a taho da ita yadda kuka ga yanzu idan an gama azumi an kai 29 ba za ku ga ana wucewa da shanu ba an ɗaura musu igiya ɗaya a gaba ɗaya a baya to ita ma jahannama haka za a zo da ita a ɗaure an sa mata linzami 70,000 kuma kowane linzami kwaya ɗaya mala’ika 70,000 na riƙe da ita shi ne waje a yawan izin bin jahannam yawan izin ya tazarkarar insanu wa an nana zikira ranar da ɗan adam duk abin da ya faru tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe sai ya tuna da ya faru in lalata wannan bala’i ne zai iya sawa ki iya tuna abin da ya faru gaba ɗaya a rayuwarki na shekara ɗaya to idan mutum ya ga wannan ceci ya ƙulu ya laita ni ƙaddamta da hayati kai to abinda na gabatarwa kaina na aiki a lokacin da nake raye to a ranar ne Allah zai ce fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yusiku wasaqahu ahad Allah shi ke yin azabar da ba wanda ya iya azaba irin tashi shi yasa kuka ga mutuwa ma da Allah ya saka akwai hikima wajen hutar da ɗan adam saboda yanzu da kashewa a hannun wani yake ba Allah ba da wani saboda mugunta in yi maka azaba in ka mutu sai ya dawo da kadan ya ci gaba da ba azaba amma sai zaman to ba wanda yake da wannan iko bi yadda wani ke so ya azabtar da kai in ka mutu dole a hakura sannan Allah bai sanya iko na abada aran rai zai dawo da kai duniya da maka azaba ina tabbatar muku wallahi da Allah ya bada wannan daman da ako inda ko ka mutu sai sun dawo da kai sun kinga da wa mutun azaba to Allah sai bi to shi kuma Allah da yake yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad ba wanda iya azaba irin ta shi yasa ita kuma mutuwar ma sai sa a kashe ta mutum yana shan bala'i sai yayi burin ina ma ya mutu dan yana ganin da zai mutu ita ce hutu kuma wallahi a hana shi mutuwa Allah ya kiyaye to sai Allah ya ce inna man Allah ta'ala sai ce inna man najwa kawai kowane irin mutum kawai mutum illa mutahaddifu kufiyatan bil ismi duk wani mutum da za a yi a hadu ana tattaunawa a buri wanda zai kunshi bil ismi akwai zalibi wal udwani akwai zalintar wani wa ma'asiyatan rasuli akwai saqawa manzon Allah domin shaitan shi ne minta zai ne shaitan shaitan ne zai kawata wa mutane a zo mutum din da ba na daidai ba a halarta wa zo a kulle mutum din ya za a kashe wani duk akwai waɗanda suna yi sai su gudare daga an kira nan an kira ta wasu ma mutum din in suka tashi kulla shi na sharri sai sun bar ƙasa sun tafi wata ƙasa a can za a kullo mutum din wane ga matakin da za mu ɗaukan mai wane ga yadda za mu yi da shi wane na ta inda za mu kullo mai wane ga yadda za a haka ake wasu malamai ne masu karantarwa sai an bujire an yi mutum din yadda za mu ɗauki mataki mu kai ƙarshen wane to har annabawan Allah ana musu haka Allah ya ba da labarin annabi Salihu mutanen shi haka suka yi ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا الله يسيد مك أيك أنه صالح ذو ثمود أن يقبل الله فإذا هم فريقان يبتسمون ليتي سمو توا الله سيدا فانقروا لي قدا بنا بلن أنا الجمع فكان ما سمى بنا أبو تام الله دما سبو تروانا أنا وهر الله يباد العبادي دجت أرشي كي وقالوا تقاسموا بالله dan Allah ya ce wa kana fil madinati tis'a qara'atin yusiduna fil ardi a cikin garin akwai komiti na mutunta Allah ya ce balla suke wala ba sa yin gyara to da suka zo da daddare suka zauna Allah ya ce qalu taqasamu billahi sun fada a junan su kuma suke rantsuwa da Allah cewa lanubayyitannahu wa ahlahu shi wannan annabin abin da ya kamata mu je da daddare mu sa a kashe shi da shi da iyalansa ثم لنقولن لوليه سنن مو مي رنتسوا ga Allah da ɗan uwansa cewa ma shahidi na ba hadika ahadi wallahi ba mu san yadda aka yi da shi da iyalansa a halaka ba wa inna la sadiqun kuma mu rantsi musu da Allah mu ce gaskiya muke wala ka wanda za su sa ai banna in aka yi banna bayan sai da suka yi mikin cewa ga matakin da za a dauka kan wani in an gama kuma su za su fara zuwa kan gaban shi su fara kuka sannan kuma su ake ganin su ne manyan da su ya kamata su binciko sannan nan take za ka faɗa wa duniya cewa wannan abin da ake ba za mu sala mai ido ba sai mun ɗauki mataki to kuma su suka sa aka yi kuma sun zo sun yayata wa duniya cewa wallahi ba za su zura ido ba sai sun ɗauki mataki kuma matakin da za a ɗauka shi yasa da babu lahira ba da ba dan akwai ranar koyi sai an mai ba wala da an cuce mutane eh shi yasa Allah sai ya ce min tazmir shaytan wannan yana cikin kawatawa shaytan li yahzuna alladhina amanu dan ya bakanta wa masu imani ne wa laysa bidarihim shay'an illa bi idhnillah kuma shi shedan ba zai iya cutar da su da wani abu sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya ga dama amma wa alallahi hal yatawakkalul mu'minuna duk masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala suke dogara aya ta gaba Allah ya ce
ya ayyuhallazina amanu إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يَوْمَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
الله تعالى سيئت يا أيها الذين آمنوا يقوى عنده كالإيمان إذا قيل لكم إن أفتيمك تفسحوا شني توسحوا قدام بوتا kudan gyara zama fil majalisi a inda yake majalisi ne na karatu to fasahu da Allah kudan gyara a dan buda da idan kuka yi haka yafihillahu lakum kuma Allah sai ya rawata muku shine yusillahu alaykum fid dunya wal akhirah Allah sai ya rawata muku duniya da lahira to daga nan ku dinga kiyayewa masallaci daban fayyace da gidajen ungaman lokaci maza idan an cika masallacin nan kafin a fara karatu wallahi ba za ka taba jin hayaniya maza ba dan an zo an yi kit an yi minti biyar kafin amma yanzu ana cewa an yi shiru wallahi mun ta ma kuke a masallaci ku to ku gane in kuka shigo nan gurin dan Allah ku dinga gane bambanci kun baro gidajen ku da kuma kun taho ɗakin Allah kuna ganewa saboda Allah ya ce wato kuma yusillahu alaykum fid dunya wal akhirah Allah zai yarwata muku duniya da lahira sannan ga hadisi manzo Allah ya ce wasu mutane ba su zama ma wani daki daga cikin dakunan Allah ba suna karanta littafin Allah ba sai sai rahama ta lullube su sai natsuwa ta sauka a kansu to dalilin da ke sa rahmat ta sauka in aka shiga ɗakin Allah shine natsuwa ake dan bambancin sada guraren kenan din maganar da bata zama dole ba in an shigo masallaci hakura ake yi da ita ba wajen hayaniya bane saboda shi wannan wajen da kuke gani shine fa inda Allah ya fi so kafa doren kasa nan masallaci wanda ya tazarar sama inda mala'iku suke zama da ƙasa ba wanda yake faɗa miki cewa tagarin kilomita miliyan nawa ne amma ba babu inda mala'iku suke hangowa a matsayin nan doron ƙasa ne in ba waɗannan ɗakunan na Allah ba kuma ko da da dare ba fitila a masallacin an kashe duk kowane fitilo to ta wannan hanyar ne kaɗai suke gane nan doron ƙasa ne ta yadda babu inda haske ke bayyana musu in ba wannan ɗakin na Allah saboda imarsa da mafin muhimmancinsa da a zawo ila ƙilan shiru idan aka ce irtifiku min ba'dil majalisi ku ɗan buɗa a wani wajen zama liyajlisa fihi ahlul fadli saboda wani mutum ya ga wanda ya ɗara ku daraja da girma ta fuskar ilimi kin zo kin zauna a wani guri sai ga wata malama ta zo tana gaba da ita fuskar ilimi sai aka ce dan gyara da Allah dan wannan malamin ta zauna Allah sai ce ban shiru ku dan buɗa ku tashi shine fartafi'u anha me yasa aka ce idan ana majalisi ka zo ka zauna a wani guri akwai wanda in yana gaba da kai a karatu in ya zo aka ce ka dan buɗa ka tashi sai Allah ya ce yarfi'illahu alladhina amanu minkum duk wanda yake da imani a cikin ku Allah ya daga darajar ya daga ainihin wato girmansa amma wallazina utul ilma daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi ya ba ku darajoji ko da ku suna da ainihin wato imani. Kuna ganewa? To ilimi shi kadai ne dan adam yake da tabbas in yana masu ya samu. Lalla wannan tambayi ku nan gurin. A cikin ku nan kun san wata mata da take shekara 30 tana neman karatu wata samu ba. A shi a rayuwarta ta taso neman ilimin da ke ta kai shekara 30 a harkar karatu sannan kuma bata samu karatun ba. Lalla nan cikin kuwa ya san wannan mata shi kadai dan adam ke da tabbas in ya nema sai ya samu. Amma nan gurin in aka tambaye ku matan da kuka san sun shekara 30 suna neman kuɗi ba su da kosishi Lalla kuwa nan za a same su ko ba za a samu ba. To shi ne bambanci na ɗaya. Sannan mun faɗa muku a jiya maka ce daga cikin sifar Allah akwai ilimi. Idan ɗan adam yana so ya yi ƙima da su ya ɗauki wannan sifar ya sama kansa. Shi yasa maka ce ilimi ne yake sawa ko kare in ya kamo abu in ba a koya mai ga yadda zai kamo abun farauta ba ba a yadda ya ci ba. Wannan ilimi ke haifar da haka. Amma lokacin da mu yanzu muke maganar ilimi kuma muna magana akan ilimi ta fuskar wahayi ba ilimi saboda kun san akwai wani tunani da ya shige mu. Akwai waɗanda za ka ga sun yi karatu na duniya sun kai kowane irin mataki. Idan ana maganar jahilai sai su ji cewa ba sa ciki. A daidai lokacin da wani in ka tare shi ko Fatiha bai yi karanta. Amma kuma in ana maganar jahilai yana ganin shi bai cikin wa. A'a, shi mai wannan karatun sana'a kawai koya ba. Idan ana maganar ilimin sana'a, to tabbas yana da ilimin sana'a. Kuma sana'ar fanni-fanni ce. Shi ya ji ya yi karatu a wani ɓangare ya iya sana'a iri kaza. Idan akwai baganeza a ungoku wanda ya iya idan taya ta yi fashi ya kwance ta ya gyara ya sa mata iska a mayar duk tafiyar sa sai ba. Shi yana karatun wata sana'a shi ma baganeza ya iya wata sana'a. Yadda in wannan baganezan bai san Fatiha ba shi ma in bai san Fatiha ba duk tafiyar sa sai duk jahile ne. Shikenan ba. Amma yanzu mutane sun akasa abubuwa musamman nan kasar Allah ya gargabe mu. Yanzu maganan intaji a samar da wani abu na amfani ta fuskar karatun da ake ba shi ake ba. Yaren da mutane suke shi suka ɗauka shi ne ilim. Yaren turancin shi mutane suka ɗauka shi ne ba shi ne ilim. Da can waccan ma'aikatar tana nan sai ga mutum ya yi karatu a ɓangaren karatun da ya kono ci bai iya ƙira kuma an ce injiniya ne a wannan ɓangaren. Wadaka sai ya zama to bokon da ake a nan ƙasar kowa ko yana boko ne don ina zai samu kuɗin jama'a ya kwasa. Ko ba haka ake yi ba? Haka ake yi. Ya samu ofishin da zai ƙara jimurka ya kwashe kayan jama'a ya gaba. Bokon da ake yi kenan. To sannan wato ilimin bambancinsa abinda Bahaushe ke cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. In ka tara da sarkin ƙarfin da sarkin yawa duka ka sarkin ilimi ya fi su. Wannan ya sa ga wahayin farko da aka fara yi manzon Allah shi ne ikra. Annabi ya tashi ya karatu. Amma kuma yau daga cikin abin da ke mana wahala wannan al'umma shi ne akwai karatu. Kowa yana son jikinsa, kowa bai so ya sha wahala. Da ilimi bai da wahala wajen neman shi to dama da bai yi ƙima ba wallahi. Wannan ya sa duk wata hanya da wani ko wata za ka ce miki wai ga abin da za a sha a yi karatu ko rabu da su ƙarya take maƙaryata ne. Ba abin da ake sha a yi karatu wallahi sai. Amma ga ranar ma akwai wani abu da fi shakka haddasa ƙur'anin nan. Kun san haka ake yi. Lokacin da ake yin album na kasa na audio نسمن شاوي ده خليل القصري ده واعي ده واعي ونيجي وني باشي لقني يشي من يحدى كذا ده كذا ده كذا إذن يجمع زيني مفلت انتبه زيلبوت أروي كذا wannan ruwan in an wanke da shi za a dafo wannan fararen tantabaru kuma yace mu wallahi ranar da ya tashi neman fararen tantabarin nan ya shawo ya kawo ne sabo su yayin rubuta ayoyin aka wanke wai shi malamin yace ne in dai zaka iya saurara in ka sa kafin na daya ka kunna shi daga farko zuwa ƙarshe ka haddace sa'i da ka biya shi ta saurara ɓangaren da ya har da ta bi shi ya je nemo fararen tantabaru aka gyara aka yi duk abin da za a yi aka dafa ya ci ni ya haɗa da goman ya shirya ya samo rediyo ya zauna ya kunna kasir yana jiran in ya saurari kasir daga farko zuwa ƙarshe shi ke nan ya naɗe abin da kasir ya faɗa yake nan aka gama na ce to da ka ji kafa ɗin ya aka yi ci Allah shi ko ayar farko ma bai riƙewa duk wannan abubuwan mun yi gogayya da su a makarantun allo a ce ga shi nan ka je ka rubuta sannan ku riƙa falatarsa ka haɗa da ruwan ƙanzo da ka rubuta kana sha da wa allamnahu min ladunna ilma da wa qul rabbi zidni ilma irin su sannan ku riƙa falatarsa wallahi malama sai kici mutum ya tashi ya yi tara ba zai yi ba wannan ita ce maganar gaskiya Allah ya sa mu dace to Allah sai ya ce wallazina utul ilma darajat to da har duniya ta tashi ba zai taba zama daidai masu karatun cikin ku ba da marasa karatun cikin ku sai dai ku bi tsoron Allah wani lokaci ko mata ba a cika gane masu karatun cikin ku da jahilan cikin ku ba saboda abinda za ka ga mara karatu za ka yi kuma haka za ka ga abinda za ka ga mai karatu za ka yi duk wacce ka ganta da hijabi da niqabi sai ka ce ‘yar uwa annabi hudu ko da qira'a qur'ani warattarnahu tartila to ba za ka gane imanin ta ba da gaske shirin da Allah ya kawo jarraba mijin ka zai ƙara a wuri wallahi in ba san haba za ka ga duk irin martanin da jahila ke mayarwa lokacin da ta ji labarin mijinta zai ƙara a wuri wannan da kake ganin ta ta yi shigar hijabi da niqabi za ka ɗauka ƙar uwa annabi hudu ce tilawa in kana karatun ƙur'ani dole sai ka saurara saboda zaƙin muryarta wallahi in ka tashi mai da martani in ba san haba wallahi sai kaga irin abin da jahilai ke yi ko kuma fiye da ma jahilan wallahi haka za ke yi saboda haka a duk tsoron Allah a kwatanta ko ba gaskiya ba to shi yasa Allah sai ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah duk abin da kuke yi na aiki kwararre ne ya san abin cikinsa da bayansa aya ta gaba yace ne
ya أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku wa'inda kuka yi imani idan na zaitu min rasula alhamdulillah ya rasulullahu lana wa lakum idan na zaitu min rasula idan za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sarattu min rasula za ku kebance da annabi to taqaddimu bayna yadayna jawabun sadaqa ga kun ku zauna ku fara tattaunawa ku ajiye abin sadaka mutum ya rufu wani abu kuna ganewa kamar yanzu a ce jistan da kika zo za ki ga wani malami akan wata matsala kin taho da ita kuka dan ruku wani abu ba ki zo a baki ba ma kin kamata ki ruku wani abu haka Allah ya fada a farko sai yake cewa taqaddimu ku gabatar bayna daina jawabin sadaka gabanin ku fara tara tattaunawa da annabi wa ajiye abin sadaka sai yake zalika khairul lakum wa athahu wannan shine ya fi muku alkhairi kuma shi ne abin da yake da tsarki amma idan mutum ya zo ga matsala ta taso yana so yi munajati ya gana da annabi ya buga ya buga yana so ya samu abin da zai kawo bai samu ba sai Allah ya ce fa in lam tajidu in ba ku samu ba fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai ne wannan ayar da ayar da za ta biyo bayan ta shi ne a ashfaqtu
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
الله مدوكين سكيتي اشفقتو زي تاكورا موكو فين اخيبتم الفقرة كوكونا دين سوران تلوشي يزما قائد اتي جسن نمتين يزو كافين يتي تتونا وادا النبو كما قا علاق الصحاب بيدا النبي صلى الله عليه وسلم يد سكي سنصد يد سكي قونصا da yadda wani in ba dole ba ba abin da ke raba shi da inda annabi yake to idan ya zamanto zai sa muku wahala ko a ce yau ka bayar gobe ka bayar kana jin tsoron talauci don alaƙar ɗan adam da kuɗi an tuqaddimu a ce sai kun dinga gabatar da wani abu bai ne daina jawabin sadaka da sadaka kafin ku gana da annabi to in lam taf'alu in ba ku yi haka ba saboda ba ku samu ba wa taba Allahu alaikum Allah ya karɓi tubanku to fa aqimus salata ku zai da sallah wa atuz zakata ku bada zakka wa atiu Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani ne ya san abin da kuke ciki da baya kuma kwararre ne to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malaman tafsiri suka tabbatar da cewa waɗannan ayoyi sun sauka kafin wani mahaluki ya aiki da su a duniya kuma Allah ya shafa hukuncin hadisi ɗaya ne ake kawowa a ƙarƙashin ta don a fassara cewa sayyidina Ali ya yi sadaka amma hadisin bai inganta ba gaskiya kuna gane ba saboda da Allah bai shafa hukuncin ba matukar abin bai tsaya a matsayin hukunci ne da ya shafi annabi ba to da duk wani mutum da ya taho da matsala yana so ya ga wani malami to kafin ya gan shi ba sai ya kawo wani abu to kuma kun ga a ce duk sanda matsala ta taso muku kina so zaki ga wani malami ko tambaya zaki a ce sai kin ajiye wani abu akwai wahala ko ba akwai sai sa Allah ya saukar da aya kafin ma ai aiki da ayoyin sannan sai Allah ya shafi wa ya shafi ainihin wato hukuncin kuma ga tilawar ayoyin muna karantawa ainihin wato a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala to dama malamai suna da annasku guda uku nasku tilawati shafi tilawa ma'a baqa'il hukmi tare da kuma hukunci yana nan akwai hukuncin da ake tabbaka sau da qur'ani ya sauka sai aka shafi babu tilawa amma hukuncin yana nan sannan akwai wato naskul hukumi ma a baka ittilawa a shafi hukunci amma ga ayar a ƙur'ani muna karantawa sannan akwai naskul hukumi ma a tilawatu akwai waɗanda an shafi babu kira'a babu hukunci shi yasa lokacin da annabi yake da rai an yi abin da ake ce masa al'arbul akhir karatun ƙur'ani na ƙarshe da duk ramadana mala'ika da bulili zai zo su yi karatun ƙur'ani da annabi sau ɗaya ya karanta ƙur'ani shi mala'ika tun daga farko har ƙarshe annabi yana saurara amma rayuwar annabi na ƙarshe shi farko manzon Allah da suke su biyu da mala'ika aka karanta Qur'ani tun daga bango zuwa bango aka sake karantawa daga nan ne yace ina ganin cewa ba wani abu yake nuna shine ajali na ya kusa ne to duk sahabin da bai garin Madina a lokacin bai san me ya faru da Qur'ani ba kuma kun san irin hanyoyin can da ba irin yanzu ba wasu sahabban annabi ya tashi su a Madina ya tura su karantarwa wasu guraren wasu hatta rasuwa annabi sai dai sako yake musu daga baya rabuwarsu tun da annabi ya tura su yace ku je guri kaza ku karantar suka tafi daga nan ba su tsara haɗuwa da annabi sai dai a haɗa gaban Allah an gane to sai Allah ya ce aya ta gaba
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
الله تعالى يشهد ألم ترى بكغني مكيم سولارا تراتو ilal ladina zuwa ga wa'anda tawallau suka jibinci kauman wasu mutane wanda mutanen da suka jibinta gadiballahu alaihi Allah ya yi fushi da su Allah ya yi fushi da wa'annan mutanen su ne yahudu Allah yake cewa wa'anda suka jibinci wanda Allah ya yi fushi da su su ne almunafiqina munafiqai alladina kanu yatawallawna alyahuda wa'anda suka jibinta yahudawa وَيَنْقُلُونَ إِلَيْهِمْ أَسْرَارَ الْمُؤْمِنِينَ سَنَن سُنَا نَقَلْتُ سُنَا دَكُّ أَسِيرًا مَاسُ إِيمَانِ سُنَا كَيْمُسُ دَكَ سُنَا أَلَّا يَكِي وَفِيكُمْ سَمَّاقُونَ لَهُ أَتِكِنْ كُكُو أَلْأُمَّ الْمُسْلِمِينَ أَكُوِ إِلَّا يَنْ أَسِيرُسُ منافقين الله يرابع مدى منافقين ينا تكين قالوا بلند من ذا الله يسام بايو وحالك دا النبي يشاشي ترى هو مشاء قرامك to makka ita ta kasu gida biyu a makka nau'in mutane biyu ne ko wanda ya yarda ko wanda ya ki yarda babu na uku wannan saboda duk dalilan da zai sa a yi wa annabi mu'amala mutum ya faɗa mai abin da ke bakin shi abin da kuma zuciya ta ƙudurce ba shekara 13 haka aka yi a makka aka baro ta aka taho madina shi yasa malamai suka ce duk kalmar munafunci da Allah ya ambata cikin Qur'ani kusan guri 35 to in kina so in kina karatun Qur'ani ki gane wannan surar a ina ta sauka a Madina ta sauka to duk surar da kina karatu kika ci karo a Qur'ani an ambaci munafikai a cikin ta ko a Madina ta sauka in kuka cire sura guda ɗaya ita ce suratul ankabut ita kuma ishara dama Allah yake wa annabi cewa rayuwarsa ba za ta tare a makka ba kadai zai bar makka ya tafi madina to me ya haifar da munafunci a madina shi yasa kullum a rayuwa in kana yin abu kana samun nasara to gwargwadon nasarar da kake samu gwargwadon matsalolin da za ka dinga cin karo da su an yi shirin za a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makka aka je aka yi taro a darun nadwa din nan aka ce to an gane a cikin wato Qurayshawa akwai waɗanda ba ku yarda da annabi su kai ba amma kasancewar ɗan ƙabilar su ne wasu sun yarda za su ba shi kariya ɗan ƙabilancin kawai to in wata ƙabila ce ta je ta kashe shi to rigima ba za ta ƙare ba sai aka ce yanzu abin da za a yi dukkan ƙabilun Larabawa su haɗa kowacce ta ba da wakilci wajen kashe annabi ta yadda in an zo an kashe manzon Allah ai su Qurayshawa ba za su iya haɗuwa ba su yaƙi da dukkan ƙabilun Larabawa da aka yi wannan mitin ɗin a Darun Nadwa Allah ya fito abinda suke cewa iliyan qurubuka alladina kafaru a tunan lokacin da kafirai suka je suna kulla ma kirkiya za su yi da kai da yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wasu suka kawo shawara a kama annabi a daure shi wasu suka ce a kashe shi wasu suka ce a kore shi Allah yake wayamkuruna wayamkurullah sun kulla dabara yadda za su kashe annabi shi kuma Allah ya kulla dabara yadda zai tsallakar da manzo Allah to da ya baro makka ya taho madina ba shikenan da dauka rijima ta tare ba yana zuwa makka kuma madina kuma to daga nan sai matsalar munafunci ta fara sai zaman to a madina da kuma yahudu annabi ya samu bangarorin su guda uku akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza wanda ai ba sai an fada muku waye yahudu na zamanin ku kade za ku kalla ba na zamanin annabi ko na zamanin ku kade yanzu rijiman nan da ake ta baya bayan nan tsakanin gore amerika da isra'ila ana maganar sun kashe mutum a falastini sama da mutum 70,000 ke sa ranar nan wani aka dauke mai takalmi a masallaci abin ya bata mure yana ya samu wani malami ta daga sama da kullun sai dai kuta cewa Allah ya mana rahama Allah ya kai mu aljanna yace ban duk kuna addu'a kuna ce Allah ya tsara wa jahannama zafi ba yace ya kamata yadda ake roƙon Allah ya rahama ya kamata ita ma jahannama a dinga roƙon Allah ya kara mata zafi saboda akwai wanda mutan nan fa sai sun shige ta to abin da suke na ba daidai ba a dinga roƙon Allah ita ma kanta wutar Allah dan in za ta shige ta su shige ta da hujja da kyau to kuna kallon yadda kashe mu dan adam ba su tokai komai ba to ba mun mamaki bane ga wanda ya san tarihin su su suke da tarihi da masu kama annabawan Allah su kashe Allah ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya bighayri haqq to wanda a gurin shi ya kama annabin Allah ya kashe dan Allah dan an ce muku ya kashe mutane a Palestina abu mamaki eh to wannan ba su ba wannan bane yake da bakin ciki da damuwa ita al'ummar ta koma ta mai da waɗannan mutanen su koma ita ce a hukumar ta shine babbar damuwa ku koma ku kalli hukumar mu da abubuwan mu da waye rayuwarsu ita ce ta fi birge mutane sama da rayuwar da annabi yake koyar da mutane ya ɗora su a kan hanya to waɗannan mutanen sai Allah ya ce alam tara ilal ladina tawallaw qauman baka ga mutanen da suka jibinci wasu mutanen da wanda ghadiballahu alaihim Allah ya yi fushi da su su ne munafikai suna rayuwa cikin ku su ce suna tare da ku kuma suna tare da su in kun zauna kun tattauna wani abu za a yi sai wani a cikin su ya sula ne sai kuma ya je ya faɗa wa waɗannan yahudawan cewa abin da musulmi suka shirya har sai da ta kai idan manzon Allah zai fita ya je yaƙi sai a wanda ake ce masa tauriya ka faɗi magana guda wacce tana da fuska guda biyu wanda kake faɗa ma yana nufin ɗaya kai kana nufin ɗaya shine tauriya idan manzon Allah zai tafiya sai ce nan yayi sai gari ya waye in wani ya ji ya faɗa ya ce mutanen nan su shirya sai ce to in gari ya waye sai shirya sai ce nan eh sai za ku ga ko yanzu a harkar tsaro akwai wanda abadan in zai tafiya bai ga ba a gane inda in Bauchi ya sai ce zai yi Abuja in gari ya waye in kun je kun tara tan to bai ba hanya ba da za ku eh kun bauci ya ce ce Kaduna yi ko kun bayuta to akwai wani mutum ana ce masa Abdullahi bin Ubay bin Salul ko da annabi ya je garin Madina ƙabilun Laraba su kuma guda biyu Ausu da Kazrik ana ƙoƙarin a naɗa shi ya zama shi ne shugabansu ana zuwa annabi yana yin hijira yana barin makka yana zuwa madina sai magana naɗa shi shugabanci sai ta sha ruwa to daga nan rigimar ta fara da ya ga ba zai iya faɗa da annabi ba faɗa na gaba da gaba sai suka ce bari su shigo musulunci ba dan su yi musuluncin ba shi ne dan su kawo musulunci cikas daga nan ne ba munafunci ya fara ba to dama waye yake dole sai ka yi addini ba wanda yake dole sai ka yi ba wanda yake dole sai mutum ya yi wannan shi ne dalilin da daga nan munafunci ya fara shi yasa Allah sai yake ma hun ninku ba sa cikin ku wala minhum kuma ba sa tare da su ta yadda su ba su yadda ba su tsaya kansu musulunci sannan su ba su yadda ba su tsaya yahudanci sun rabawa kafa wa yahlifuna alal kadhibi suna rantsuwa da Allah akan ƙarya wa hum ya'lamuna Allah yake kuma suna sane suke yin rantsuwa da Allah akan ƙarya a ƙarƙashin tafsirin da muka anan na yamma la la yu'akhidukum Allahu billahi fi aymanikum na faɗi matsaloli guda shida wanda ƙarya haɗe da rantsuwa yake haifarwa da mutum idan ya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu da kuma mutuncin mu a nan gurin a farkon karatu mun faɗa farko lokacin da muka yi magana akan imani da ƙaddara mun ce ƙaddara tana da rukuni guda huɗu mun faɗa ko ban faɗa ba waye cikin ku zai tashi ya faɗa mana rukunin ƙaddara guda huɗu cewa fa muka yi duk wacce ta amsa kuɗi za mu dinga bayarwa ba a banza ba ne in ta ɗaga ta tashi ba kuma duba na fi ba a haddace za su karanto mana kuma mun faɗe su mun alga ta malam mun faɗa ko mun faɗa to muna ji wato ji tami mun ce ƙaddara tana da rukuni guda huɗu a meye na farko yauwa ɗaya alkitabatu almashi'atu alkhalqu wattanfizu ta yi ƙoƙari ka ga da ba dan masallaci wanda zai shirye ko mata kabbara da sai mu ci a kama mata ko ko da mun tsari mun ci za mu dinga ba da kuɗi ga duk wanda haka nan za mu dinga mamaya sai ki riƙe a dama an za mu yi tambaya ba faɗa muku zai shine dan mu gani na faɗi wasu ababe guda bakwai wanda suke da alaƙa da imani da ranar lahira Allah ya sa an riƙe an riƙe kuwa yanzu
a tasbih
saboda haka za mu saka kuɗin a cikin emblem ne za mu dinga zuwa da su ma'aji a nan gurin idan mun yi tambaya duk wacce ta amsa za mu ba ta a nan wajen na faɗa na ce ko da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke da alaƙa da baban annabi da su babansu ɗaya na faɗa ko ban faɗa ba mutum nawa ne mutum nawa? Mutum huɗu. Kin yi ƙoƙari mutum huɗu. To tunda ita ta kiyaye mutum huɗu. Kin kiyaye sunayen ko mutum biyu daga cikinsu? Dawa-dawa. Ɗaya. Amsa biyu. To tunda ta faɗi biyu. Waɗannan su ne waɗanda suka musulunta ko? To waye zai faɗa mana biyu waɗanda ba su musulunta ba? Akwai wa? Abu Lahab ɗaya? A kamar wata ce ta faɗa mata ko? To da wannan sun biyo ba shi gobe. Za a ba ku wani abu insha Allah. Allah ya kai mu gobe. Kun san ta ko? To ku rubuta sunanta. Ta biyo ba shi za a ba ta gobe insha Allah. To abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafi mana. Kowa da buƙatarsa ta alkhairi a nan Allah ya biya masa. Abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka kare mu daga gare shi. Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu. Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka shiri shugabanninmu. Kai musu albarka kai riƙo da hannunsu ka ɗora su a kan daidai. Allah ka sa su zama rahama gare mu wayannan matsaloli da muke fuskanta na tsaro nan da can muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana maganin su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana maganin su Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya bani as-samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.